بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
Barkanmu da wannan safiya ta ranar Lahadi, ita ce safiyar 19 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Maris 2026 daga wannan masallaci na Garki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, a cikin wato darussa da ake gabatarwa ga iyaye mata na wannan wata na Ramadana mai albarka. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Muna yi ma waɗannan darussa take da mace a Alƙur'ani, a inda muke tattaunawa ta takaice game da mata waɗanda Alƙur'ani ya ambace su, da kuma fa'idojin da za a samu daga wannan ambato da Alƙur'ani ya nishi. A yau zamu yi darasi mai lamba 12 kenan insha Allah, inda muke fatan za mu yi takaitaccen tsokaci akan ambaton da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi na kissan Aisha radiyallahu anha, na kazafin da aka yi mata, abinda aka sani da suna al-ifk, hadisul ifk, wato ƙarya da aka kirkira aka yi mata sharri. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi, Allah ya sa mu dace. Wannan kisa ambatanta ya zo a cikin suratu An-Nur, ko daga farkon suratul Nur, daga fadin Allah, innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum, aya ta 11 kenan. Za mu karanta ayoyin a takaice, sannan sai mu biyo baya da wato bayanan da suka sauka insha Allah. Bismillah wa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifki, lallai waɗanda suka zo da ƙirƙirarriyar ƙarya, usbatun minkum, wasu jama'a ne a cikinku, la tahsabuhu sharran lakum, kar ku lissafa shi a matsayin sharri a gare ku, bal huwa khairul lakum, ba haka ba, ya zama alkhairi a gare ku, li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm, kowane mutum a cikinsu yana da zunubi gwargwadon abin da ya aikata a cikin wannan ƙarya. Wallazi tawalla kibarahu, wanda ya ɗauki gabara tsere ƙaryar da ya ɗata, minhum a cikinsu, lahu azabun azim, to shi yana da azaba mai girma ta lahira ke. Wannan ita ce bidaya, ita ce farkon wannan kissa, a inda Allah ya bayyana cewa wasu mutsirarin mutane a cikin garin Madina wanda suka dinga yayata wannan ƙarya. Asalin wanda ya yi ƙarya kuma wani babban munafiki ne, shi ne Abdullahi ɗan Ubay. Sannan kuma duk da mummunan magana ce mara daɗi, kada musulmi su kalle ta a matsayin sharri, kada mutanen gidan Sayyidina Abubakar su kalle ta a matsayin sharri, ta zama alkhairi a gare su, domin gashi a sanadiyyarta, domin gashi Allah Maɗaukakin Sarki ya bai wa ƴansu daraja irin darajar da Maryamu ce kaɗai ta samu a cikin tarihin duniya. Wato a ce an yi wata mata sharri, an yi mata ƙage na ainihin cewa ta yi zina ko ta yi karuwanci, Allah da kanshi ya wanke ta daga wannan ƙagen. To da Maryamu ce kaɗai take da wannan siffar, yanzu sai da Aisha ita ma ta samu wannan daraja. da haka su biyun suna da martaba guda daya ta wannan fuska. Allah yace laula isma'itum
laula سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
الله يقول لولا سمعتموه من يسأل لوك تندسك جزم الجنب ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Muminai mazansu da matansu da suka ji wannan mummunan magana da sai su yi wa kansu zaton alkhairi, wa qalu su ce hadha ifkun mubin, wannan ƙarya ce mabayyaniya, wannan kage ne kira ne mabayyaniya. Wato ana so idan mutum ya ji magana mummuna game da ɗan uwan shi musulmi ko ɗan uwan shi musulma, ka fara yi makanka da shi kanshi wanda ka ji labarin akan shi zaton alkhairi, cewa tunda dai ni ma ba zan iya aikata wannan aikin ba, to aiko Aisha ta fi cancantar kar ta aikata domin ta fi ni daraja. Abu Ayyub al-Ansari shi aka samu ya yi wannan kyakkyawan fassara lokacin da matarsa ta nemi ta ainihin wato ji ta bakinsa game da cewa ka ji abin da ake faɗa kuwa, yace ki ta idona ke zaki iya yin kaza, zaki iya yin zina, tace Allah ya kiyaye. Yace to Aisha ta fi ki alkhairi, haka ake so mutum ya dinga yi wa ɗan uwan shi musulmi zaton alkhairi, kada ya saurin wato karɓan sharri. Saurin karɓan sharri yana nuni zuwa ga mummunar zuciya ne. Idan mutum yana da zuciya mummuna, shi ne da ya ji an faɗi wani mummunan zance ko wani sharri game da wani, to nan da nan sai ya gasgata kafin ya tabbatar. Kuma koda da gaske ne in an faɗi wani mummunan magana ko wata mummunar al'ada ta wani cikin musulmi, to ba jin daɗi mutum zai dinga yana yayatawa ba, sai mutum ya nemi tsarin Allah daga wannan mummunan aiki kuma ya kame bakinsa. To mun ga mun yayatawa, kana ta labari ko kina ta labarin ai wancan na kaza, ai wani na kaza, kuma mamaki zunuban da ya ɗauka a wannan laifin ranar alkiyama za a raba muku ke da shi, domin ke ma zunubi ke ɗauka na yin gulmarsa. Domin daman mai gulma shi ne ka dinga faɗan aibin mutum a san da baya, saboda haka sai mutum ya iya bakinsa shi ya fiye masa alkhairi. Allah ya ce laula ja'u alayhi
bi'arba'ati shuhada فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
الله يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وما يهل سكاو شدو قدا خطو ودن دعيكي كاو وائدا متنيتي يا دوانا دوانش سنا زنا فإن لم يأتوا بالشهداء tunda dai ba su zo da shaidu ba, fa ulaika inda Allah humul kadhibuna, waɗannan maƙaryata ne a wurin Allah. Saboda haɗarin da ke cikin tuhumar mutane da zina da abin da ke cikinta na mummunan aƙiba, shari'a ta sanya dokoki masu tsanani game da ita. Idan mutum ba shi ya furta da kansa ya ce ya yi ba, duk wanda zai zo ya ce wane ya yi kaza, to yana da aiki mummuna mai nauyi a kansa. Amma idan mutum ne ya ce ya yi, ko aka same ta da ciki a halin ba ta da aure, to wannan an samu dalili da za a iya yin hukunci da shi. Amma haka kawai saboda an ga wasu alamu ko an ga wani abu makamancin haka, mutum ya zo ya faɗa, to ana buƙatar sai ya kawo shaidu guda hudu. Idan bai kawo su ba, a wurin Allah sunan shi maƙaryaci, ko da fa a ce da gaske ne ya gani ɗin. Amma idan ya kasa kawo shaidu, sunan shi maƙaryaci a wurin Allah, hukuncin shi kenan hukuncin maƙaryaci. Saboda haka Allah ya ce inda za su iya kawo shaidu guda hudu, to da shi ne sun faɗi zance wanda yake karɓaɓɓe. Amma tunda ba su kawo shaidu guda hudu ba, waɗannan a wurin Allah su maƙaryata ne. Walaula fadlullahi alaikum,
walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima akhadhtum fihi adhabun 'azim.
Allah ya ce walau la kullullahi alaikum wa rahmatuhu, wallahi da ba dan falala Allah ba dan tausayinku da Allah yake da rahmat da Allah yayi nufin yi muku a duniya da lahira ba, lamassakum fima afattum fihi azabul abid, da kun dantsani azaba mai radadi, azaba mai girma akan wannan abu. Da Allah ba dan Allah yayi nufin ya rangwata muku ba akan wannan, to da azabar da Allah zai muku mai girma ce fiye da wadda yanzu kuke fuskanta. Wato Allah yana nuna girman sha'anin wannan mata, girman sha'anin mijinta a wurin Allah, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yake nuna ashe wato yi ma manyan mutane kazafi wani abu ne mai girma. Mutane wanda suke shugabanni ko malamai ko mutane wanda suke masu mutunci ko waɗanda aka san su da nagarta, yi musu kazafi mummunan abu ne fiye da yi ma gamagarin mutum kazafi. Sauraka muke yayi bakunan mu game da wato shiga cikin mutuncin bayin Allah, da ainihin wato yi musu mummunan zance ko aukawa cikin mutuncinsu ko yi musu kazafi ba tare da shaida ba, saboda mummunan al'amari ne mai girma ne. Allah ya ce
italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi aqwalikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim.
Allah ya ce italaqawnahu bi alsinatikum, kina lokacin da kuke ta wawasan wannan zance da harsunanku, wata kuluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm, kuna faɗa da bakunanku abinda ba ku da ilimi a kan shi. Wato duk magana ce kawai ta jita-jita wadda ba ta da tabbas, ba ta da asali, ba ta da tushe. Wata hasabunahu hayyinan, kuna ganin kamar zance ne kankani mai sauki, wa huwa inda Allahi azim, abu ne mai girma a wurin Allah. Ka dinga wato faɗan magana wadda ba ka da hujja a kanta, wadda baka sanya take ba, kana ganin kamar ka ci banza, ka faɗa ya wuce, a wurin Allah abu ne mai girma. Mutum yana iya faɗan kalma guda ɗaya wadda bai damu da ita ba, tana iya kai shi wuta, musamman akan haƙƙin bayin Allah wanda ba su je ba su gani ba, ba su san an yi ba, ba su san ina aka kwana ba, kai musu ƙage. Wannan baiwa Allah ba su san abin da aka yi ba, kuke mata ƙage. Allah ya ce wa huwa inda Allahi azimul, zance ne mai girma a wurin Allah. Walaula istami'tumuhu
qultum ma yaqulu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim.
Allah ya ce walaula istami'tumuhu, ina ma da a ce san da kuka ji zancen nan qultum, kun ce ma yaqulu lana an natakallama bihadha, lallai bai dace mu dinga yin wannan magana ba, subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah, hadha buhtanun azim, wannan ƙarya ce babba. Wato da kuka ji wannan sai ku ce lallai wannan ƙarya ce babba, bai dace mu yi magana da ita ba, magana akan ta ba. Wannan da cikon labarin Abu Ayyub al-Ansari ne wanda ya ce a wannan zance ba za mu yi shi, ba za mu faɗi shi. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا.
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين.
الله يتي يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. الله ينامك وأذي ينامك قرقئي كرك سكيك كوما كان إلو ونن زنشيهر أبدا إن كنتم مؤمنين. matakar dai ku mu'minai ne. Wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat,
wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat wallahu alimun hakim.
Wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat, kuma Allah yana muku bayanin ayoyinsa, wallahu alimun hakim, kuma Allah masani ne mai hikima. Allah yace innal ladina,
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الله يتي إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لله ولم يسك يسوس جاء الفاحشة تايا أتشكم مؤمني wanda suke so su ji labari mara kyau su ta yada shi suna jin dadi suna ganin haka ai su cin nasara ne a gare su alladina amanu sakankanin mu'minai lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah suna da azaba ne raɗaɗi a duniya da lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine masani shi ya sani ku ba ku da ilimi na abin da ke kaiwa ya kawo ولولا فضل الله عليكم ورحمته
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
الله يتي ولولا فضل الله عليكم دا بادم فللا الله أكنكم با ورحمته دا رحمة الله با وأن الله رؤوف رحيم da ba don kuma Allah yana tausayi yana muku rahama ba amma ambaci cikon zancen ba wato da kaza yayi kaza da kaza da kaza da kaza ku ta lissafa wadannan ayoyi masu albarka sune suka zo kulata akan kissar wannan abu da aka yi ma sayyidatina Aisha radiyallahu anha na kirkirar ƙarya a danganta mata suranta kenan Aisha binti Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anha wa an abiha kuma da aka sani sayyidina Abubakar shine babban aminin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Qur'ani ma ya kira shi da suna abokinsa kuma abokinsa ne tun kafin musulunci sannan kuma ya aura masa diyarsa ita wannan diya Allah madaukakin sarki ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita a mafarki har sau uku cewa ga matarka mala'ika Jibril yakan zo mishi da ita a cikin wani kyalle na alfarma sai bude mai fuskar sai ya gani yace masa wannan matarka ce a duniya da lahira surata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan yakin badar a cikin watan ramadan na shekara ta biyu bayan hijira 17 ga wata kamar irin wannan wata da muke ci to bayan sallah cikin watan shawwal a wannan shekara ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha radiyallahu anha ya aure ta tana da karancin shekaru magana da yabo a cikin hadisi cewa shekaranta shida mutane suna so su ƙaryata wannan saboda suna kallon ƴaƴansu ƴan shekara shida ƴan dubi-dubi to ba irin haka ba ne al'ummar da saurin girmansu al'ummar larabawa da saurin girman cikinsu ba irin haka ba ne saboda mutane su iya bakinsu da kokarin sai sun ƙaryata abin da ya tabbata a cikin ainihin wato nasoshi na shari'a Aisha ta kasance ita ce kadai mace budurwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura dukkan sauran matan shi ya aure su ne a matsayin zawarawa tana bada labarin cewa lokacin da za a yi mata auren bayan sun dawo Madina ta yi wani rashin lafiya wajen wata guda ba ta da lafiya ta ji sauki kenan ta ce ina wasa cikin ƙawayena kawai sai na ji mamana ta kwalla mini kira ta ce in zo ina zuwa ta rike hannuna sai ta shigar da ni wani ɗaki sai na ga mata cikin matan Madina sai aka fara buɗa ana yi mana addu'a ana cewa Allah sa albarka ana sa albarka shi an riga an ɗaura aure ita bata ma san ɗaura aure ba shi sannan ne sai suka shirya ni suka mun wanka suka gyara ni suka mun kitso irin da abin da ake ce misali gyaran amarya sannan suka ɗauke ta suka kai ta sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajenta to anan ne ta ba da labari hadisi yana cikin sahih muslim abin da ya faru na auren nata imam muslim yayi babu akan wato babun da ke nuna mustahabbancin uba ya aurar da ƴarsa kankanuwa Aisha ta kasance mace ce da Allah ya mata baiwa iri daban-daban daga cikin baiwar da Allah ya mata ta kasance mace ce mai kaifin basira irin basirar da galibi ko a cikin maza ba a cika samu ba kisa suke ce mata kanatu rajulatan minan nisa ya kasance mace ce kallabi tsakanin rawuna, mace ce mai kama da maza a wajen basira, sannan ta kasance kyakkyawa ce ta gani da fada. Haka Allah ya mata fasahar magana. Har wani sahabi yakan ce, na ji zancen masu fasaha da yawa cikin sahabbai, yace amma ban ji fasaha irin ta Aisha ba radiyallahu anha. Allah ya mata iya zalakar zance. Sannan ta kasance a wurin mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mace ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kaunarta kusan fiye da kowace mace cikin matansa in banda Khadija, saboda an ma taɓa tambayar sa aka ce, wa kafi so cikin mata, wa kafi so afwan, yace Aisha. Aka ce ana nufin cikin maza, sai ya ce babanta, saboda haka da ita da babanta suna cikin mutane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kauna a sahun farko, a sahun farkon farko. Bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, sun rayu da shi a Madina tun daga wannan shekara ta biyu har shekara ta 11 san da ya rasu, wato sun shekara 9 kenan tare da shi. Sannan yayi wafati ya bacci tare da sauran matansa. Bayan wafati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Aisha ta ci gaba da rayuwa daga wannan shekara, bata rasu ba sai shekara ta 58 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda yake haka yake nufi shi ne ta rayu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 47 kuma kamata. Wannan kuma ta rayu babu aure, babu miji. Kuma mu lura cewa sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bata tana ɗan shekara 18 kenan ko 19, wato tana ganiyar budurcinta da ƙarfin jikinta na ƙiyamaci, da kuma haka ta cinye wannan ƙuruciyar har ta cinye girmanta har ta zama dattijuwa ba tare da aure ba, saboda Allah ya haramta wani ya auri mace wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa aura. Wannan ma ƙarya ce ta jarabawa, wannan ma ishe ta kadai abinda za ta ainihin wato samu falala a wurin Allah, ita da sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai ta zauna ba ta da aiki illa karantarwa. Ta karantar da mutane da yawa, babban malama ce da ba taɓa yin malama irin ta a cikin mata ba a tarihin musulunci. Akwai ɗalibanta manya-manya guda uku wanda kullum ana ambatanta, to ana ambatan waɗannan ɗalibai nata a matsayin sahun farko. Akwai Urwatu ɗan Zubair wanda yana matsayin ɗa ne a wajenta, tunda ɗan yayarta ne Asma'u bintu Abi Bakr. Akwai Abdurrahman, akwai Abu Salama ibn Abdurrahman wanda shi ma ɗan ɗa yake ga wata ƴar uwarta, ɗan gidan Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Sannan akwai kuma Amra wanda take ita ma ƴar goyoci a ɗakinta. Waɗannan guda uku sune manya-manyan ɗaliban Aisha. Urwatu yana cewa babu wani karatu da Aisha take karantarwa sai dai zaman na ji shi, na sake ji har na haddace, saboda duk wanda zai zo ma yayi karatu a gabanta, to Urwa yana nan zaune zai ji an maimaita hadisin, goma wasu su zo a sake maimaita musu. Guda haka shi kullum yana tare da ita a tunda ɗanta ne, sai ya zamana cewa ya haddace dukkan iliminta. Aisha radiyallahu anha ta shiga cikin rigingimu na siyasa wanda suka shafi tun daga kan kashe Sayyidina Uthman da abin da ya biyo baya na rigingimu tsakaninta ita da wasu cikin sahabbai kamar Talha ɗan Ubaydullah da wasunsu a ɓangare guda, da kuma Sayyidina Ali a ɗayan ɓangaren. Waɗannan abubuwa da ta yi, da rigingimun da ta shiga, da har yaƙe-yaƙen da ta je aka yi da ita a ƙarshen rayuwarta, ta yi nadama ba ɗan kaɗan ba, ta yi nadama, tana kuka, tana istighfari, har tana zargin Abdullahi ɗan Umar, tana cewa me yasa baka hana ni ba, kana babban malami dattijo, kana gani na zan yi kuskure baka hana ni ba. Yace a ki haƙuri, na ga cewa ra'ayinki ya riga ya karkata, wasu mutane sun riga sun ga ra'ayinki. Sadaka Aisha ta yi wannan lifuf, ta yi wannan kurakurai, amma kuma ta yi nadama a kansu. Kuma dama abin da ake so game da musulmi kenan, idan ya gane abin da ya kuskure ne, ya yi nadama ya tuba zuwa ga Allah, kuma kai ya koma zuwa ga wannan kuskure. To Aisha ta samu kanta a cikin wannan jarabawa. Wannan kissa da aka ambata a nan, khulasar labarin kissar kamar yadda yake cikin hadisin Bukhari da Muslim, wanda da kanta ta ba da labarin shine an tafi wani yaki da ake cewa gazwatu Banil Mustalif. A wannan yaki da aka tafi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da ita cikin matansa. Ko da aka je aka yada zango a wani waje, sai ta fita daga cikin wato burkata, irin abin da ake daurawa kab haka da ake daurawa, kabin ne da ake daurawa akan rakumi, sai mata su shiga ciki kamar dan daki ne haka. To sai ta fita, ta je ta yi wata bukatarta ta dawo. Bayan ta dawo ana shirin za a tashi a ci gaba tafiya kenan. Sai ta lura cewa abun wuyanta ya faɗi, saboda haka sai ta sake sauka ta koma da nufin ta binciko wannan abun wuya. Saboda haka tana bin sawu, wannan yasa ta daɗe, tana ta bin sawu inda ta bi da inda ta bi ta dawo. Allah ya sa ta ga abun wuyan, amma lokacin da ta dawo su kuma masu tafiya sun riga sun tafi. Saboda ta ce a lokacin ba ni da nauyi, idan aka sauke wannan ɗan kadin ɗin, idan aka zo aka ɗauka aka mayar, ba za a gane bambancin nauyin shi da ina ciki ko ba na ciki, saboda ba ni da nauyi. Saboda haka suka ɗauka a tsammanin su tana ciki, suka mai da shi kan raƙumi, dabbobin nan a wannan ayari ya ci gaba da tafiya. Ko da ta dawo wajen ta ga ba kowa, saboda kaifin hankalinta sai ta samu wuri ko ta zauna a wajen. Ta ce na tabbatar idan aka je gaba, in aka gane bana nan, za a dawo a ɗauke ni. Bata ji tsoro ba, bata firgita ba, a cikin sahara da sauransu ta samu wuri ta zauna tana jiransu. Ba ɗan gefe kuma akwai wani mutum wanda yake ce mishi Safwan ibn al-Mu'affil radiyallahu anhu, wanda wannan sahabi shi kuma an bashi aikin cewa ya jira sai an wuce da wani ɗan lokaci, shi kuma sai ya taho. Amfanin haka, idan wani ya manta wani abu sai ya ɗauko, idan wani ya bar wani kayan shi a baya sai ya ɗauko ya taho musu da shi. Da yana zuwa da ya ganta sai ya gane, saboda ya santa kafin a saukar da hukuncin hijabi. Ta ce da ya gani bai ƙara wata magana ba illa cewa da ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannan sai ya kwantar da raƙuminsa da ishara akan cewa ta shiga cikin wato wannan burga da ke kan raƙumin. Sai ko ta shiga ya ci gaba da kora raƙumin suka tafi. Wannan ya faru ne da sassafe kamar bayan sallah asuba. Sai suka iso a tawagarsu daidai a zahar. To ana isowa haka, haka normally babu abin da ya faru, don bai yi magana da ita, bai ce mata ta tafasa a sauke ba, ita ma bata ce mishi ba ko gaisuwa ina kwana ina gajiya. Subhanallahi, an baki a baya ne, to Allah ya kyauta, ko wannan ba su yi magana ba, babu abin da ya faru tsakanin su, ko da magana ta fata baki. Saboda tana da kwarjini matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, shi kuma sahabi ne cikin sahabbai, ba yi da hurumin da zai yi mata magana, ba ɗan uwanta bane na jini, ba ɗan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane na jini, sahabi ne cikin sahabbai, saboda haka bai ce mata komai ba. Amma ana zuwa da aka isa Madina, ashe babban munafiki cikin munafikai shine Abdullahi dan Ubayy dan Salul, ya ga wannan scenario din, da kawai sai ya amfani da damar da ya samu cewa bari da an je kawai a yaɗa wata fitina, domin dama shi yana jin haushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana jin takaicin musulmai. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya iso Madina ne daidai lokacin da ana shirin bikin naɗa shi sarkin Madina. To Annabi na zuwa sallallahu alaihi wasallama, sai wannan shiri ya wargaje, ba a buƙatar wani sarki kuma yanzu a Madina, tunda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da wuri ya zube tabar ba ya. To wannan baƙin cikin da yake ji, shi yana shi imani, shi yana shi musulunci ingantacce, maimakon ya tsaya a matsayin kafiri wanda za a san kafiri ne a sayin da za a yi da shi, sai ya shigo musulunci da nufin yin munafurci. Mutum da ya shigo babu abin da yake in ban da cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cutar da musulunci. To wannan ma wata cutarwa ce da ta gudana a wannan digiri. Saboda haka sai zamana yana shiga gida ya ga matan shi, ai Aisha ma ai kaza take yi, ai wane ne mafartanta, ha mu da mu gani da idan mu, din ya zauna a cikin gidan shi sai ya ba matan shi da yaran gidan shi labari din inda ya zauna majalisa kika ai ai shi a hankali Allah zai kyauta ai kun ji kaza 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 yayi ta irin wannan ya da ƙarya shine wallahi tawalla kibarahu min to aka samu wasu cikin musulmai kuma duk inda mutane suke ana samu wanda suke da raunin tunani tunanin mutane ba dai bane ana samu wanda suke da sauki da saurin a gaya musu su kama sai aka samu wasu cikin musulmi sai suka dauki wannan magana shine ittala qawluhu bi alsinatikum aka samu misfa ibnu usaka wanda shi aisha cousin din sa ce haka ya kamata a ce yafi kowa saninta yafi kowa kare ta amma kuma sai ya samu kanshi a cikin wannan jarabawa kuma bayan kasancewar ita da shi dan namiji ne da dan mace ita ce diya ga Abubakar shi kuma diya ga wata mata ƴar uwa Abubakar wanda suke ƴaƴan babbanu kamar a ce abokin wasa kenan ko shi ya santa kuma a gidansu ake taimaka mushi sayyidina Abubakar shi ke taimaka mai da abubuwan yau da gobe na rayuwa haka ya kamata a ce ya kare ta a yi rigima da shi akan cewa ma ana aibata ta amma sai ya samu kasha cikin wannan jaraba sannan sai kuma Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu wani sahabi cikin mawaƙa cikin mutanen Madina wanda shi an same shi da wannan laifin shi ma saboda an samu shaidu akan cewa ya faɗi magana amma daga baya shi ya yi musu haka da dai an mai hukunci sai kuma Hamna wadda take taya ƴar uwarta kishi Hamna binti Jahsh ƴar uwar Zainabu binti Jahsh ita Zainabu kishiyar Aisha ce a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna yin irin rigingimu na kishiyoyi da aka saba amma duk da haka Allah ya taimake ta imaninta da kyakkyawan nufinta ya sa bata faɗi wannan magana ba amma kuma sai aka samu ƴar uwarta ƙanwarta ta je tana taya kamar yadda aka sani ɗabi'ar wato mata suna iya shiga cikin rigima da ya shafi ƴan uwarsu ko ɗan uwarsu ko wani abu haka wanda ko da shi ɗan uwan ma bai shiga rigima ba mace da mijinta sun ɗan yi wani ɗan ƙaramin hatsaniya sai ƴan uwarta su shiga wataƙila ita riga ta huce tana nan tana lallashin mijinta sai su zo ha gida su lakaɗa mai kashi wasu an yi ma ƴan uwarsu ba daidai ba ita kuma sai ta ɗauko musu ƴan sandar ce sun bugi mijinta kaga da ya rike kike nan Allah ya kyauta saboda haka waɗannan mutane guda uku suna cikin waɗanda suka samu kansu a cikin wannan talafafuwa wannan yana nuna mana cewa sahabbai mutane ne masu hankali da tarbiyya in ya zama cewa duk cikin taron al'ummar da ke garin Madina mutum uku aka samu da wannan kuskure su ne ake magana waɗanda dai aka ruwaito cewa an musu haddi na ƙarfafi mutum uku nan ne wato maganar ba wai magana ce wanda kowa ya dinga yaɗawa ba akwai wanda suke sun yi shiru da bakinsu ba su ce komai ba saboda ba su san komai a kai ba akwai wanda kuma suka ce ƙarya ne kai tsaye kamar yadda muka ji wanda suka ce subhanaka hadha butanun azim Aisha tana isuwa Madina ba ta san da labarin ba kwata-kwata bai dawo kunnanta ba kuma kawai sai ta kwanta rashin lafiya ta samu kanta a hali na zazzaɓi tsawon wata guda ba ta da lafiya ta ce ban san me ke faruwa ba shi kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa sai ya zama da cewa da ta saba idan ba ta da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga tarare ya ce nan yayi can ya kawo magani ya mata ruqya ba shi da sukuni sai ya ga ta sauki wannan karan sai ta lura sai dai zo tsaya bakin kuma kawai ce ya cikin naki ce da sauki ce to Allah ya sauka shikenan sai kuma da yamma ko kuma gobe da safe tana mamakin canzawar yanayinsa ashe saboda yana cikin damuwa ne har sai da wata mahaifiyar misrau din can ta zo za ta gaishe ta a ƙarshen wata guda gashi kuma Allah bai yi wahayi ba tsawon watan ta zo gaishe ta Aisha ta fita ta raka ta sai wannan mata ta yi tintibe sai ta ce Allah ya tsine wa misrau danta Aisha ta ce na ki tsine mishi ya na ki tsine ma ɗanki ko mutumin da ya je yakin Badar ki dinga tsine masa yaya haka wani irin zance ne wannan ta ce wa Aisha oh ke ba ki san ma abin da yayi ba ta ce me yayi sai ta ba ta labari ta ce to ai da shi ake yada labari akan cewa kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza ta ce sai na ji wani sabon zazzabi ya lullube ni nan da nan naji jikina ya rikirkice na fara karma ina rawar sanyi na koma gida ina komawa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya sani yana zuwa sai ya ci mishi ka ba ni izini zan tafi gidan mu kamar tana neman izinin zuwa bakunta ko zuwa gaida iyaye ko zuwa ma wasu ma suka ce kamar yaji kawai ka ba ni izini zan tafi gidan mu nabi ya ce Allah ya kiyaye ya cikin dawo ta kama hanya ta tafi gidansu ta je gun iyayenta ta tarar da gidansu an yi jingun jingo ana zaune abu ba daɗi labari irin wannan mummuna akan iyayenku wanda kuke ji da ita wanda Allah ya mata albarka wata ke da miji wanda ya fi kowane miji a duniyar nan ana so za a kashe mata aure ana so za a ja mata jangon ta zauna ta ce ma mamanta ina babanmu ta ce ga ina a kira mun shi aka kira shi ta ce wai kun ji an ce kaza an ce kaza an ce kaza suka ce eh mun ji an faɗa ce kuma kun yadda ko ba su ce mata komai ba ta ce yanzu nan in na ce ban yi ba ba za ku yadda ba in na ce kuma na yi shi kenan abinda kuke so ku ci kenan yanzu ku ba za ku iya kare ni ba ta yi kuka ta ce na yi kuka na yi kuka har hawaye na suka bushe har hawaye daina zuba sai uwar ta ce mata ki haƙuri wance kin san mace kamar ki wanda Allah ya yi mata baiwa tana da fuska a wajen miji miji yana ƙaunarta kuma gashi tana da kishiyoyi ta aiko dole ka fuskanci irin waɗannan jarabawai ki haƙuri amma dai ki sani Allah ba zai furgarta ki ba ta ce ni ina dama ina tunanin na san Allah ba zai furgarta ni ba an jima kaɗan sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan wata mata ita ma ta shigo gida ya zama kamar gidan makoki ana ta kuka abu ya zama jidali sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shigo da yazo ya zo na ya yi mata nasiha ya yi mata wa'azi ya ce idan kin kasance baki aikata wannan barnar ba to Allah zai fitar da ki ta ce to wannan maganar da ya faɗa kawai sai na ji wani ƙwarin gwiwa na ji ƙarfina ya dawo na ji cewa kawai to babu matsala tunda ni na san ba aikata ba ta ce idan kuma kin san kin yi ne to ki faɗi kin yi a yi miki hukuncin da Allah ya zartar a kai ki samu ki tuba zuwa ga Allah sai ta ce ma babanta ka ba shi amsa ka amsa mishi kai ka haife ni kai ka min tarbiya ka san irin tarbiya ta baban ya ce ki haƙuri ban san amsa da ran bayar ba ta ce ma uwar ka kike ba da amsa a madadi na ta ce wallahi ni ba ban sani ba wuri ya ƙara rudewa da kuka ta ce na tabbatar da Allah maɗaukakin sarki zai fitar da ni daga wannan jarabawa tunda na san ni ban yi wannan laifin ba amma ban taɓa tsammanin cewa Allah maɗaukakin sarki zai yi wahayin Alƙur'ani ya ba da labarin cewa ga abin da ya faru kafin nan da ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tara mutane ya yi mitin da su a masallaci ya gaya musu ya ce wa na kaza wato shi wannan munafikin yana cutar da ni kuma yanzu cutarwarsa ta kai har kan iyalina jama'a ku bani shawara ya zanyi da shi anan aka yi ta ce ku ce aka yi ta maganganu aka nemi a yi rigima saboda wasu sun ce ya manzo Allah kuwa wanda muke so ka ba mu dama kawai in ka ce mu kashe shi wanda za mu kashe shi wasu wanda suke yan uwansa na jini suka ce ƙarya kuke ba ku isa ba kaza 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 sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma cikin gidan shi ya kira Aliyu ya nemi shawarar sa ya kira wata mace wadda take zama a ɗakin Aisha wadda take taya ta aiki kamar mai aikin ta da tijuwa haka ya tambaye ta a take cewa to wannan mata yaushe za a ce ma ta yi abu iri kaza yaushe ma ta yi wayo a ita ba ta da wani matsala in banda a ce ta shanya garinta da za ta yi abinci ta koma cikin ƙawayenta ta ci gaba da wasa har awaki da kaji su ci mata gari wannan kawai in mata da wani matsala ta wannan shi ne matsalar ta yawan wasa da yawan ƙawaye idan aka gama wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune din nan a cikin gidansu bai fita ya je ko ina ba sanda ya zo ya yi magana da iyayen tarin nan ta ce kawai sai na lura cewa ya shiga cikin irin halin da yake shiga in za a yi mishi wahayi wato yakan kasance cikin tsananin jin sanyi ko da ana bazara ana zafi ko ya kasance cikin tsananin jin zafi yana zuffa koda ana cikin hunturu shi ta ga ya shiga cikin irin wannan halin ma'ana Allah ya aiko mishi da sako wahayi ya zo daga Allah madaukakin sarki tace falamma surriya da abin ya yaye masa ya koma cikin yanayin sa na yau da kullun sai ta ga yana murmushi yana cewa abshiri ya Aisha albishirinki Aisha faqad anzalallahu bara'ataki Allah ya saukar da bayani akan ya wanke ki daga tuhuma da yake shine ya karanta musu waɗannan ayoyi innal ladina ja'u bil ifki usmatun minkum zuwa abin da muka karanta da aka karanta wannan ayoyi yanzu Allah ne da kanshi ya wanke take zaka duk wani zance da wani ya faɗa na ƙarya Allah ya riga ya yi rubu-rubu da wannan ƙarya sannan kuma Allah ya ɗaukaka darajarta shine yanzu ta wayi gari labarinta labari ne na wani sashi na Alƙur'ani haka za a ci gaba da karanta shi musulmai suna karantawa tashin alkiyama kuma matsayinta yanzu ya zama iri ɗaya da matsayin sayyidatina Maryam alaihis salam shi sa Allah ya ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum kar ku tsammanin ya zama sharri a'a ya jiya ya zama alheri sai ya zama cewa su biyu din nan da Aisha da Maryam duk wanda ya yi musu ƙazafi bayan Alƙur'ani ya riga ya wanke su to yanzu wannan Allah yake ƙaryatawa Ƙur'ani yake jayayya da shi saboda haka hukuncin shi hukuncin ridda ne hukuncin kisa ne saɓanin duk wata mata kuwa wanda ba su ba wanda ba matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan wani ya mata ƙazafi hukuncin shi bulala 80 hukuncin ƙazafi amma ita Aisha idan wani ya mata ƙazafi bayan Allah ya wanke ta to yanzu mutumin da Ƙur'ani yake jayayya ba da ainihin Aisha ba Allah yake wa abin nan kafirci da mutunci saboda haka hukunci shi hukuncin ridda ne wannan yana cikin darajar da samu sannan Allah madaukakin sarki ya ba da bayani da cewa su waɗanda suka yi wannan abin to guda uku din nan da Nisfahu da Hamlatu da Hassan dan Sabit radiyallahu anhu ajma'in cewa a kama su a yi musu hukuncin da Allah ya zarta a kansu shine aka yi musu bulala 80-80 ya zama na cewa an tsarkake su daga wannan fitina kenan an tsarkake su daga wannan bala'i kenan amma shi wanda ya ƙirƙiro ƙaryar sai aka ce a kyale shi wallahi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim wanda ya ainihin wato ɗau gabarin zancen shi yana da azaba mai girma to mu kalli wannan lafazin azim din nan za ku ga cewa a cikin wannan shafi da muka karanta lafazin azim azim ya zo da yawa wallahi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim sannan lamasakum fi ma afatun fihi azabun azim sannan wa huwa inda Allahi azim sannan ina ne wuri hudu ne ko wuri hudu ne yabo farko walaita Allah kibar wa minhum lahu azabun azim lamasakum fi ma afatun fihi azabun azim da kuma tasabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim sannan subhanaka hadha buhtanun azim ne girma ne girma ne girma wannan maimai din ba haka nan kawai aka yi shi yana bamu yana aika mana sako ne cewa kes irin wannan yana da girma kes na yi wa mace kamanniya da take zaman aurenta da mijinta zaman lafiya da mijinta kawai a kiri ƙarya a yi mata ƙazafi da a ɓata ta ba ƙarfi ne a wurin Allah sawa'un wanda ya shafi ita Aisha din ne ko ya shafi kowace mace sha'anin ƙazafi ba ƙanƙana abu bane saboda haka musulmi mu kiyaye bakunanmu daga ƙazafi daga yaɗa alfasha daga cin mutuncin masu mutunci daga neman jin labarin mutane da sanya yaɗawa abubuwan da tarbiyyar da wannan wurin ke koya mana kenan a mutum ya zama yana ɗan ina da labari yana so ya ji mummunan labari dan ya yaɗa Allah ya yi kyankiya da cewa waɗanda suke so innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu masu son su ga alfahisha ta yaɗu sannan Allah ya yi kyankiya ita la qawluhu bi alsinatikum wa taqulu bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm magana ta baka wadda baka santa ba baka da ita a matsayin hujja da baki a ji da kunne a yayata da baki fa an hana wadannan abubuwa saboda hanyoyi ne na kawo fitina a cikin al'umma, hanyoyi ne na bata zamantakewa, hanyoyi ne na kawo shakku da rashin yadda tsakanin iyalai. Yanzu shi a Hassanu dan Sabit akan wannan abu da yayi Aisha tare da tana jin takeicinsa, sai da ya ruwe mata waka, ya yi wa annabi waka. Haka Sayyidina Ali akan cewa da yayi kawai, ya manzo Allah, in abu ya gagara, in zai hana ka nemo ta mace ka aura, ai akwai mata da yawa wanda ba irin ta ba. Wal nisa'u siwaha kathir, din me za ka tsaya kan wata mace kwaya ɗaya ka shiga cikin damuwa? Sayyidina Ali kun ga ba cewa ya asake ta ko cewa ya yarda da magana ba, amma dai ya yi wata mugar zana da yake na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata ya sa kanshi cikin damuwa ba, ya samu kanshi mafita. To akan wannan Aisha tsawon rayuwarta za ka iya cewa ba ta yafe wa Sayyidina Ali ba, duk in ta samu wata dama sai ta nuna cewa ai shi ya taɓa cewa kaza game da ita. Kuma yanzu wannan duka aftermath ne na fitinar da waɗancan suka yaɗa, su suka ja fitin. Saboda haka sha'ani ne wanda yake mai nauyi ƙwarai da gaske. To kuma musamman a wannan zamanin social media ɗin nan, da ta mai da mutane kowa ya zama cewa ba ma yin dogon tunani kafin mu faɗi magana ko mu yaɗa ta. Idan da irin wannan zancen ya yaɗu ne kawai a ƙwaryar garin Madina, a yanzu idan aka yi wa wata mata irin wannan kazafin kafin nan da la'asar, ya yaɗu a duk duniya, ya yaɗu a duk duniya. Don za a ce ga wata matar wani liman ko wani shugaba ko wani gwamna, a yi mata wani ƙallafi irin wannan, to kafin nan da la'asar ya shiga duk duniya. Saboda kowa zai ta sharing, reposting, commenting kaza 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 kafin ankara, kowa ya ji labari. Shi su shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a wayi gari mutum zai yi ƙarya wanda za ta baza duk duniya. Saboda haka mu kiyaye irin waɗannan karerai da irin waɗannan zantutuka marasa amfani, marasa tushe ko makama. Sannan mu kalli wannan kisa, za mu ga cewa ta koya mana ladabba da yawa. Ladabin idan ka ji an yi wani, an ce wani ya yi abu kaza, sai ka lura cewa in dai kai mumini ne bai kamata ka yi ba, to shi ma mumini ne ba zai. Sannan idan mutum ma kunnen shi ya riga ya ji, to kawai ya maza ya ce subhanaka hadha buhtan azim, sarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan ƙarya ce mai girma. Sannan aka sake nuna mana hadarin da ke cikin yada alfasha a cikin musulmi, wato ko da ya tabbata abin alfasha an aikata ta, to ba daidai bane mu dubi yadawa a cikin mutane ta hanyar wai mutum ya ji labari ko ya ga wani bidiyo na wata barna, maimakon ya bar shi nan inda ya gani, wai sai ya ɗauko ya kawo pejinsa ya ƙara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jama'a tashin duniya ya kusa. Wannan bai da wani amfani, domin wasu anan za su gani, da ba su gani ba. To haka masu jami'an tsaro, 'yan sanda, lauyoyi, likitoci da sauran waɗanda suke da privileges na jin maganganu marasa daɗi, in 'yan sanda ko 'yan hizba sun kama wani da Ramadanan nan ya yi wani laifi, ba sai su zo sun faɗa a cikin social media ba, su je kawai su mai hukuncin da ya kamata, sai su faɗa a social media ko su zo su kawo a ce ga wasu masu laifi, ga yadda suke yin satan waya, ga yadda suke yin kwacen jakunkuna, ga irin wukaken da suke amfani da shi, ana nuna fuskokinsu ana fira da su. Wani anan zai koyi wannan farna, ko wani ko kana cikin tafiya ka ga wani mummunan abu ya faru, wani hatsarin mota, wani robbery ko wani abu, to ba sai ka yayata shi a social media ba, sai ka faɗa, ka sanar da hukuma da abin ya shafa, ko dangi waɗanda abin ya shafa, shi ne ka yi nasiha ka yi abin da ya dace. Amma yaɗa irin waɗannan munanan al'amura a cikin mutane, don musulmai su shiga cikin damuwa, su shiga cikin kunci ba daidai ba ne. Inda za ku gane ba daidai ba ne, sai ya shafe ka. Idan gawar ta kaci, ko wanda ake tuhuma da abin ƴar uwarki ce ko ƙanwarki ce ko mijinta ko maƙwabciyarku ce ko limaminku ne ko wani mutum ne a unguwarku ake tuhuma shi da wani mummunan abu, yaya kike ji in kika ga ana yaɗa labarin shi? Ya nake shi wannan ba kanki ba kenan, ya kike ji idan kike ga ana tafaɗan shi a inda ranka, kowane gauta ja zakan magori barkata family an ji ana tayaya ta labarin wani abu da ya shafi zuriyar ku wani abu da aka aikata na damuwa ko na matsala an ji an zauna ana tafira a kansa ya zaki ji sai kira su inda zaki shi ba akwai wanda a sanadiyar haka sun yi kaura sun bar garuruwarsu akwai wanda a sanadiyar haka sun yi committing suicide sun kashe kansu akwai wanda a sanadiyar haka sun shiga depression ina kwanci na shekarun baya akwai wata yar fim ne ina jin ko wata dai irin yan TikTok din nan wanda bidiyon tsaraicinta ya yi yawo ta yi ɓarna ko ta yi rashin tunani ta turawa da wani saurayi ko wani abokin hulɗarta bidiyo irin wannan shirman da 'yan mata suke yi su tura ma samarinsu bidiyo ɗauke da tsaraicinsu shi kuma daga baya ya nemi ta bashi kuɗi ya blackmailin ɗinta ta ƙi ta bayar daga ƙarshe ya saki bidiyon mutane kuma irin masu wannan mummunan tunanin suka ci gaba da yaɗawa suna ta jin daɗi abokan hamayya da abokan ƙiyayya da marasa hankalin cikinmu suka yi ta yaɗawa yarinyar nan sai da ta shiga depression wanda sai da aka ta gidan mahaukata a kulle ta sai da aka ta mata allurori da kanta tana ba da labarin cewa sau da yawa ta yi attempting kawai ta kashe kanta saboda baƙin ciki kawai da damuwa sannan kuma abin da aka tambaya menene ribarsu idan sun ga tsaraicinta ba an ce abin ta yi daidai ba daidai ba ne ba daidai ba ne abin ta yi amma me ye ribar ka da ka ga tsaraicin wata musulma me a cikin tsaraicin nata wanda yake daban don kuma ka gani din me yasa sai ka zo ka saka shi akan TikTok kowa ya gani kana mata dariya a sanadiyar haka ta kusa ta aikata laifi da ya fi wancan girma ce ta kashe kanta a sanadiyar haka sai ta kwanta asibitin mahaukata asibiti masu cutar depression sai da wannan yana faruwa da yawa wani a sanadiyar haka ya rasa mutuncinsa iyalinsa darajarsa da sauransu saboda kawai wasu ƴan takife sun yi wannan abin da suka yi da haka jama'a Allah madaukakin sarki baya son yaɗa alfasha a cikin musulmi baya so idan ka ga wata alfasha da wani musulmi ya yi kamar nasiha kamar tankiya in ka yi saka mai faɗa ka mai faɗa magana a kashe ta a iyalan sai in a gaban alƙali ne ko in a gaban wani abu makamanci haka na shari'a kuma Allah ya ce la yuhibbullahu al-jahra bisu'in min al-qawli illa man zulima man zulima shine wanda ya kai ƙara gaba da saboda nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ku daina kawo mini labarin abin da wane yi ko abin da wane yi ina so na gamu da kowa da farar zuciya da farar fuska saboda rufin asirin musulmi alkhairi ne nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya rufa musulmi asiri guda ɗaya a duniya Allah zai rufa mishi asirin shi ranar gobe kiyama wanda ya tona wa musulmi asirin shi guda ɗaya Allah zai tona mishi asirin shi ranar gobe kiyama a gaban mutanen farko da mutanen ƙarshe saboda haka wanda yake irin wannan abu ya sani ga abin da yake jiransa Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu Allah ya tsare zuriyarmu Allah ya tsare mu daga dukkanin alfasha da aka Aisha da aka yi mata wannan albishir sai mahaifiyarta ta ce ki tashi ki je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki mishi godiya ta ce ba zan gode mishi ba kuma ba zan gode ma kowa a cikin ku ki ce dukkaninku zuciyarku ta riya muku cewa za ku iya yarda har shi din ta ce ba wanda zan gode wa ciki Allah kaɗai zan gode ma shi ne ya fitar da ni ta ki ta ce wa kowa ta gode kuma da gaskiyarta sai da dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya cancanta ta gode masa domin ta hannun shi Allah ya wahayi ba dan shi ne annabin da Allah yake wahayi ba da har abada ba za a san gaskiyarta ba kamar yanda ba dan Allah ya wahayi game da Maryamu ba da har abada ba za a san gaskiyarta ba to kuma har yanzu ku kalla ku gani akwai mutane marasa arziki marasa daraja wanda har yanzu suke ci gaba da aibata Aisha da wannan abin da Allah ya baranta da ita su ne 'yan shi'a in shi'a har yanzu suna yin wannan magana suna cewa ai su a wurinsu Aisha kaza ce wannan yana cewa ba mutanen kirki ba ne su mutanen banza ne wanda ba su san darajar Allah ba ba su san darajar Alkur'ani ba waɗanda ba addinin musulunci suke yi ba Allah ubangiji ya shirye shi su masu shirwa ne wannan a take shi kenan kware da gaske game da kissa sayyidatuna Aisha radiyallahu anha da abinda Allah ya ambata game da abinda aka yi mata na kazafi a cikin wannan sura mai albarka suratul nuri abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya ba mu ladan shi Allah ya gafarta mana kurakurai da karancin ilimi Allah ya kare mu da ilimi Allah ya sa mu gaba lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.